Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 5 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, a Asabar wani babban jami'ar sojin Amurka ya ce akwai yiwuwar kasar Afghanistan ta sake fadawa cikin yakin basasa. Yana kashirin cewa halin da ake ciki ka iya fuskantar ayyukan kungiyar 'yan ta'adda a cikin kasar. An kashe akalla jami'an tsaro guda uku a yau Lahadi a wani harin kunar bakin wake da wani ya kai akan babur ya tarwatsa kansa a Kuwaita a kudu maso yammacin Pakistan, inji 'yan sanda. Saudi Arabia ta gano wani makami mai linzami kiran ballistic da 'yan tawayen Houthi suka harba, kuma tarkacin makamin ya fada wata unguwa da ke kusa da garin Dammam wanda ya jikata akalla yara biyu.
Kanin labaran kenan. Hukumar da ke saka ido a harkokin kafafen yada labarai ta Najeriya, wato NBC, ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wani gidan talabijin ko rediyo ko jarida wanda ya saba sharuɗan hukumar.
Kuma aikin mu kenan mu sa ido mu ga cewa kowa yayi abin da ya dace, ba a faɗi labaran ƙarya ba, ba a ba da fili mu wani yayi magana don ya tozarta wani ko ya ci mutuncin wani ba, ba a ba da fili wani ya zo ya yi magana don ya wulakanta ƙasar mu Najeriya ba, ko ya ci mutuncin shugabanni ba, ko kuma wasu don saboda bambancin addini ko ƙabila ba.
A ƙasar Ghana kuma masana tattalin arziki sun fara tsokaci game da sabon shirin haƙar ma'adanai da gwamnatin ƙasar ta kaddamar.
Lalle hakan zai rage zaman kashe wando da kuma yawan aikata laifuka tsakanin matasa, da kuma ganin cewa wayannan matasa sun kiyaye sharuɗa da gwamnati ta gindaya na kare muhalli da daina gurbata rafuka da sauran wato kewaye kenan na dan adam.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Asabar, wani babban jami'in sojan Amurka ya ce akwai yiwuwar kasar Afghanistan ta sake fadawa a cikin yakin basasa. Yana kashedi cewa halin da ake ciki ka iya fuskantar ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasar. Yayin da sojojin Amurka suka fara ficewa, Taliban ta ɗauki ragaman mulkin kasar a cikin wani ɓatakashi. Lardin Panjin da ke arewacin kasar kaɗai ya ƙi yin biyayya ga ƙungiyar masu tsaurin ra'ayin musulunci. Kiyasin da sojojin Amurka suka yi shi ne akwai yiwuwar halin da ake ciki ka iya rikidewa ya zama yakin basasa, inji Janar Mark Milley, shugaban manyan hafsoshi, yana fadawa shirin labaran Fox. Ya yi tambaya cewa Taliban da take shirin bayyanar da gwamnati ko za ta iya karfafa iko da ta samu kuma ta kafa gwamnati mai inganci. Ya jaddada cewa ba zai iya yin wani hasashe akan makomar Afghanistan nan gaba, amma duk da haka kiyasin nashi na nuna rashin zaman lafiya a kasar. An kashe akalla jami'an tsaro guda uku a yau Lahadi a wani harin kunar bakin wake da wani ya kai akan babur ya tarwatsa kansa a Kuwaita a kudu maso yammacin Pakistan, inji 'yan sanda. Maharin ya auna rundunar tsaron gwamnatin tarayya ne a wata unguwa a garin Myangundi da ke kusa da iyakar Afghanistan, inda wata kungiya ta 'yan kasuwar hazara ce a masu sayar da kayan lambu suke. Azhar Akram shi ne mataimakin sufeto janar 'yan sanda. Ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa mutane 20 suka ji rauni a fashewar, ciki har da fararen hula. Mai magana da yawun sashen 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci ya tabbatar da wannan adadin. Kungiyoyin 'yan ta'addan Sunni sun daɗe suna auna waɗannan musulmi na 'yan Shia a Balochistan mai fama da tashin hankali wanda ake musu kallon 'yan bid'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saudi Arabia ta gano makami mai linzami kiran ballistic da 'yan tawayen Houthi suka harba, da kuma tarkacin makamin da ya faɗi a wata unguwa da ke kusa da garin Dammam wanda ya jikata akalla yara biyu. Hotunan da aka buga akan kafar yada labaran kasar ya nuna gilashi da tarkace a ko'ina a wani makekin gini da ke cikin yankin gabashin kasar. Kana yake kusa da helkwatan katafarin kamfanin man fetur na kasar Saudiya Aramco. Akalla gidaje 14 ne suka dan lalace a cewar ma'aikatar labaran. Huti ta kai hare-haren bababai masu linzami na ballistic guda 3 da jirgi mara matuki, inji kakakin ma'aikatar sojin Brigadier General Turki Almalki. Kakakin sojojin Huti Yahya Sarai ya ce 'yan tawayen sun kaddamar da wani aikin soji a can cikin Saudi Arabia, sai dai bai wani karin bayani ba a sakonsa na Twitter. Amma dai ya ce sanarwa za ta biyo nan ba da dadewa ba. Karamin ofishin jakadancin Amurka da ke kusa da Dahran ya yi wa Amurkawa da ke zaune yankin matashiya yana musu kashedi game da harin, wanda ya kwatanta da mai auna garuruwan Dahran da Dammam da kuma Kobar.
Anjima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, hukumar da ke saka ido a harkokin kafafen yada labarai ta kasar, wato NBC, ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wani gidan talabijin ko rediyo ko jarida wanda ya saba sharuɗan da aka gindaya masa. Shugaban hukumar NBC Balaraba Shehu Ilele ne ya bayyana haka a wata hira ta musamman da ya da murya Amurka. To sai dai kungiyar 'yan jaridu ta kasa ta ce hakan ba zai yiwu ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu, kuma ga rahoton da ta aiko mana.
Shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai ta kasa, Balaraba Shehu Ilela, ya yi kira ga kafafen yada labarai da su bi ka'idojin hukumar wajen watsa shirye-shiryensu. Shehu ya ce hukumar ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen hukunta duk kafar da ta saba ka'idojinta.
Ba za mu ware gidan talabijin ɗaya a ce muna yi mata wani abu ba, sai dai idan gidan talabijin ɗin ya yi wani abin da bai dace ba. Dama kuma mu aikinmu kenan mu sa ido mu ga cewa kowa ya yi abin da ya dace, ba a faɗi labaran ƙarya ba, ba a ba da fili mu wani ya yi magana don ya tozarta wani ko ya ci mutuncin wani ba, ba a ba da fili wani ya zo ya yi magana don ya wulakanta kasarmu Najeriya ba, ko ya ci mutuncin shugabanni ba, ko kuma wasu don saboda bambancin addini ko kabila ba. Saboda haka in ma har akwai wani abin da za ki ji muna magana ko an ce wani abu ya shiga tsakaninmu da wani gidan talabijin, to bare wuce akan wannan ba. Mukan ba da lasin bisa wasu ka'idoji kamar da faɗa miki tun farko, ba za ka yi kaza ba, ba za ka ci mutuncin kowa ba. Laifi muna da laifi A, B, rukuni. To laifin da ya yi nan yaya girman laifinsa? To girman laifin shi ne zai duba matsayin hukuncin da ya kamata kowane gidan talabijin muna sa ido a kansa. Daga lokacin da suka fara shirye-shiryensu har su rufe, muna da masu sa ido suna ganin me suke, me aka faɗa wa agayyata, me ya ce.
To sai dai ga babban sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman, waɗannan matakai da NBC ke ɗauka ba daidai ba ne.
Kafofin watsa labarai ne yawanci masu zaman kansu ake ma irin wannan. To muna gani dakushewa ne da ake nema a yawa kafofin watsa labarai, ko kuma a sa tara mai tsanani ga jarida saboda an same su da laifi ba daidai ba ne. Ya kamata a zauna duk wani wanda yake da halaka da aikin jarida ya ba da nashi gudunmuwa. A bi a ga yadda ya kamata a yi, kamar yadda ake wasu kasashe wanda suka riga suka ci gaba.
Shi kuwa malami a jami'ar jihar Nasarawa kuma ƙwararre a fannin yaɗa labarai Awolu Salihu ya ce ya kamata kafafen yaɗa labarai su rika sa ƙwararru waɗanda suka san sallon aiki domin a guji saɓa dokokin hukumar.
Hakkin gidajen yaɗa labaru ne su san martaba da mutuncin aikinsu, don haka ake cewa kowa ya natsu ya san irin abin da zai faɗa, don haka ake son ƙwararru ne su yi irin wannan shiri. Wannan al'amari mai wuyan sha'ani ne, amma hakkin hukumar kula da ayyukan radio da talabijin da tabbatar cewa gidajen radio da talabijin sun hukunta duk tashar da ta yi irin wannan laifi.
Shugaban hukumar NBC ɗin Balaraba Shehu Ilela ya ce hukumar za ta ci gaba da yakar mutane da ke yaɗa labaran ƙarya, saboda ya kamata a faɗi duk abin da ake son a faɗi daidai da doka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi, kasar Australia ta samu sabbin mace-macen COVID-19 a jihar New South Wales mai yawa al'umma da sabbin kamuwa da coronavirus 1,500. Da take jawabi ga manema labarai, gwamnar New South Wales Gladys Berejiklian ta ce ana sa ran ganin tsananin barkewar cutar na wannan lokaci a cikin 'yan makonni masu zuwa. Game da batun allurar rigakafi, Bridge Klein ta ce kashi 40 cikin 100 na al'ummar jihar sun samu rigakafi sau biyu na COVID-19. Ita ba jihar Victoria ta kasar Australia a yau Lahadi ta samu akalla sabbin kamuwa 180 da ke bazuwa a cikin unguwanni. Jami'ai a New Zealand sun faɗa a jiya Asabar cewa kasar ta samu mace-macen COVID-19 mafi muni a cikin sama da kwanaki 200. Tsofaffin suna da matsalolin rashin lafiya da dama, bugu da ƙari kuma ga COVID-19. A kasar Japan kuma jaridar Nikkei ta faɗa a yau Lahadi cewa gwamnati na shirin bada takardar kwalin yin allurar rigakafin COVID-19 ta yanar gizo. Kana a kasar Brazil, hukumar kiwon lafiyar tarayya ta dakatar da amfani da sama da miliyan 2 na rigakafin COVID-19 tsawon kwanaki 90 saboda an sarrafa su a cikin injin da bata bada izinin yin hakan ba. A ƙarshe, a jiya Asabar wani babban jami'in Venezuela ya yi nuni da cewa tattaunawar tsakanin gwamnati da 'yan adawa da zummar warware da daɗin rikicin siyasar ƙasar ya ɗan samu nasara wurin ƙulla yarjejeniyoyi na wani ɓangare. 'Yan adawa suna sa ran tattaunawar da ake yi a birnin Mexico City za ta tabbatar da gudanar da zaɓen gaskiya da adalci na yankuna a cikin kakar da ke tafe, yayin da ita kuma gwamnatin Nicolas Maduro take so a sassauta mata takunkuman ƙasa da ƙasa da ke nakasa tattalin arzikin ƙasar. Muna nan muna aiki a kan yarjejeniyoyin wani ɓangare, musamman ɓangare mai alaƙa da yi wa al'umman Venezuela aiki, in ji kakakin majalisar dokoki George Rodriguez da ke jagorantar tawagar gwamnati yana faɗa wa manema labarai. Amma jami'ai ba su yi wani ƙarin bayani ba a kan takamaiman yarjejeniyoyin. Kana wata majiyar 'yan adawa ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa babu wata yarjejeniyar da aka cimma. Kasar Norway dai ita ce ke jagorantar tattaunawar, kana Mexico ce ke ɗaukar nauyin shiryawa da zammar shawo kan rikicin da ya dabaibaye mulkin Maduro na shekaru 8.
To, a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai kasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta kaddamar da wani sabon shirin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ga 'yan ƙasar. Don hana haƙar su ba bisa ƙa'ida ba, gwamnatin ta kaddamar da shirin da kayan aiki na zamani na haƙar ma'adanai domin samar wa 'yan ƙasar aikin yi da rage zaman kashe wando da hana aikata laifuka da kuma gurɓata muhalli. Ga Rudwan Abbas da ƙarin bayani.
Shirin na haƙar ma'adanai wani ingantaccen salon haƙar ma'adanai ne da gwamnatin Akufo Addo ya taɓillo da shi don magance wasu ɓarna da haƙar ma'adanan taɓarauniyar hanya wadda a nan ƙasar ake cewa galamse ke jawowa cikin ungunin haƙar ma'adanan faɗin ƙasar. An tanada wannan tsari ne wa ɗiyan Ghana kawai, tare da maida hankali akan yankunan haƙar ma'adanan. Muƙaddashin ministan filaye da albarkatun ƙasa George Mary Kudeka ya jaddada buƙatar masu haƙar ma'adanan nan su tsaya kan aikin su na haƙar ma'adanan tare da tsari ba da kuma faɗa da juna ba.
Legalities, using mercury, especially dumping them in our river bodies. We getting them out of the river bodies.
Wannan tsari ne da ya kauce wa amfani da zai ba wata mercury abin da bai dace ba don shi. Muna janye su ne daga idanuwar ruwa. Ta yin haka za mu samar musu abin da rayuwarsu zai dogara a kai. Shine karfa fa matasa su samu abin yi, kuma ta haka ministan wannan fage yayi aniyar bude ƙarin mahaƙun ma'adinai wadda ma'aikatan ministan zai marawa. Kamar yadda kuka gani a filin, mun sayo abin da muke kira mashin da ke kamo zinari, na'ura ce da ke nema ta yi tarko ta kuma tsinta zinari kimanin kashi 95 daga ƙasa. Yanzu haka mahaƙar zinarin za su tabbatar da cewar ta yin amfani da tsohon yayi ba za su samu abin da ya fi kashi 45 na zinari ɗin ba. Mamban majalisar dokoki na Kaduna Alex Kwajojar ya ce unguwar za ta kafa rukunin 'yan aiki da cikawa da za su rinka sa ido akan harkokin masu haƙan zinarin don tabbatar da ana aiki mai tsafta. Ya ce,
like I said earlier, now that mining, the community mining is legalized here, and then this is what we call responsible mining.
kamar yadda na faɗa tun farko yanzu da aka halatta aikin hakan ma'adanan abinda muke kira aikin ma'adanai da ya dace so da yawa a anguwa irin tamu in an halatta aikin hakan ma'adanai kowa zai tafi neman kuɗi don haka nake gargadin unguwar cewar kar mu sa ido kan neman kuɗi kawai mu bar yaran mu su rinka zuwa makaranta in ba a bar suka tafi makaranta ba suka shiga neman kuɗi hakan zai yi wa ilimin unguwar illa ba shakka in haka ya faru kenan an shiga harakar kadagun yara gadan-gadan don haka nake muku kashedi tunda ilimi kyauta ce a bar yara su nemi ilimi maimakon neman kuɗi Alhaji Isa Merago masani ne na tattalin arzikin siyasa ya bayyana da tasiri da wannan shirin zai yi wa cigaban kasar.
Lalle hakan zai rage zaman kashe wando da kuma yawan aikata laifuka tsakanin matasa da kuma ganin cewa wayannan matasa sun kiyaye sharuɗa da gwamnati ta gindaya na kare muhalli da daina gurbata rafuka da sauran watun kewaye kenan na dan adam.
Redwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Redwan Abbas kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar yizo shirin da ke hindu ba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin madalla to a yau shirin ya karba bakoncin wani mawaki dan asalin arewacin Najeriya wanda ya shahara fannin rera waƙoƙi na harshen Hausa da Ingausa kana ana sauraron waƙoƙin sa a kafafen yanar gizo masu iya magana dai na cewa waƙa daga bakin mai ita tafi dadi Malam Bismillah
a farko dai sunana Nazifi Shu'aib amma an fi sani na da Zuma dan inkiya sake da sannan ni haifaffen garin Jos ne sannan kuma a Jos din ma nake da zama sannan kuma ni mawaki ne makiɗi ne marubuci ne duka da sauransu
Nazifi Zuma kamar yadda ka ce aka fi sanin ka da shi haifi ce musamman ma a fannin waƙoƙi yanda muke ganin waƙoƙinka suke zaga ko ina musamman ma a kafafen sada zumunta ya zaka bayyana mana irin tasirin kafafen sada zumunta musamman ma a wannan lokaci wanda mutane suke ganin hanya ce mafi sauki wajen yaɗa manufofi da kuma baiwa irin naka
gaskiya watan hanyar sada zumuntan nan na social media gaskiya ya sauƙaƙa sosai 100% musamman kin ga mutanen da suke nesa wani yana wani gari ne da ba shi da access da zai samu waƙoƙinka a CD da sauran faifan CD da sauransu su kafar social media nan gaskiya ya sa ƙauyuka lungu da saƙo kwararo da kwararo mutane suna iya sauraron waƙa dan yanzu misali kaman a German UK da sauran gurare akwai mutane Hausawan mu da suke ci amma ba su da access da su samu wannan waƙoƙi to kin ga kafan sada social media nan ya bada gudunmawa sosai wanda suna can za su dinga sauraron mu su ji kaman suna tare da mu kuma abin yana sa musu jin daɗi su ji nasu ne yake abin nan instead of su je su dinga downloading waƙoƙin wanda ba su san me suke faɗa ba da turanci ne da sauransu za su yi alfahari da nasu yana wannan kafar sada zumunci na social media
kaman ka kwashe shekaru nawa kana irin wannan waƙoƙi ko kuma rubuce-rubuce kamar yadda ka ce
wai gaskiya shekaru da yawa dan akalla ba kasar bana kai shekara 15 ina wannan abun
a wace kafa ka fi karfi musamman ma a irin kafafen sada zumunta
ina nan a Instagram a Twitter a YouTube Facebook da sauran wasu TikTok duka muna ciki kusan duka ma na ce ina nan ina amma na fi karfi gaskiya a YouTube da Instagram
to wasu irin waƙoƙi kake rerawa Zuma
ni da irin waƙoƙin da nafi gaskiya nafi waƙa ta faɗakarwa amma waƙar zaman lafiya waƙoƙi da ya shafi rayuwa, kiwon lafiya, waƙa da ya shafi mata su himma su tashi su yi sana'a da sauransu, na fi ƙarfi a nan. Sannan kuma ina ɗan taɓa waƙa da ya shafi soyayya, saboda kin san soyayya ce take sa in kai waƙar mutane su so waƙar, sannan su sake sauraron irin saƙon da kake so ka ba su. In gani ai, na fi taɓa wannan gefen gaskiya.
To da yake kai batu na maganar soyayya, kuma ka taɓo cewa soyayya ce yake sa mutane su karɓa abin da ka ba su, to ko za ka ɗan rera mana ɗaya daga cikin waƙoƙinka da kake wanda kake ganin ko shi ne bakan damiyarka, ko kuma wanda mutane suka fi saurara har ma suke bibiyarka, ko kuma ka fi samun mutane a kai?
Okay, to. Ke ɗaya ce na mallaka wa zuciya karɓa kirki, ni da ke babu batun rabuwa. Saurara ki ɗan ji bayanai na, gunki na ke daɗa ɗallafa zina, in kika ji za ki gane zance na, kin san ba wata tamkar ki guri na. Ke ɗaya ce a zuciya ta fa na nuna ta ratsa, sannan kuma kin zauna kin ji furcin da na yi gunki ki auna, babu batun na yau dare ki ƴar uwa.
Masha Allah, masha Allah, dole kan ka samu mabiya masu dama a zuma da irin wannan salon waka irin taka. To wace irin shawara zaka ba wa matasa, musamman masu irin baiwa irin taka, kuma wajen amfani? Domin kamar yanda muka sani cewa waɗannan kafafai na sada zumunta hanyoyi ne na isar da sako, kuma hanyoyi ne na gyara tarbiya, kuma hanyoyi ne na gurbatar da tarbiya. Shin wane jan hankali zaka yi?
Gaskiya shawarwarin da zan bayar, a duk lokacin da zaka zauna kai waka, kai tunanin yara, manya, matasa, iyaye, ƙanne da su waye za su saurari waƙar nan. Always ina ba mutane shawara su yi tunanin kalamansu ya zama na kalamai ne da zai amfanar da mutane, kalamai ne da in mutum ya ji za ka tuna mai wani abu na farin ciki a ranshi. Ba wai ka dinga kalamai da zai zama na idan mutum zai ji zai dinga Allah wadarai da waƙa kaza da kaza kaza. Waƙar ta zama duk lokacin da za ka yi wani abu, ka yi abin da duk wanda ya ji zai yi alfahari da wannan abin duk inda kake kuwa. Ko da bayan ba ranka ne za a ce kai, duk lokacin da aka sa waƙar wani za a ce Allahu Akbar, Allah ji ƙanshi, ya yi waƙa mai ma'ana ne. Ni wanda take isar da sako a ko ina mutum yake.
To mun gode sosai a zuma da wannan dama da ka ba mu, muka zanta da ka a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
Godiya nake sosai zuma.
To ga baki ɗaya masu sauraro, a nan shirin zai dakata a wannan makon. Sai na gaba da yardan Allah za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce yau kira dami ga masu cewa kada a karbi tuban ɗaruruwan mayakan Boko Haram da ke mika kansu ga hukumomi, da cewa to yanzu ya suke son a yi musu, shin so suke yi a kashe su ko so suke yi a ce su koma? Haba jama'a, bai kamata mu dinga tsangwamar waɗanda suka tuba ba, domin Allah gafuru rahimin ne. A ƙarshe muna roƙon Allah ya shirye mu baki ɗaya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito daga Sani mai langelange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa. Suka ce hakika kawai mai Wilkala da ke kudancin kasar Malawi ya cancanci yabo kuma abin koyi ga al'umma da ke fama da matsalar zazzabin cizon sauro, ganin yadda kawai ya shawo kan matsalar zazzabin malaria na tsawon shekara ɗaya. Hakan ya nuna cewa tabbas akwai yiwuwar shawo kan cutar a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya, da fatar Allah ya sa a dace. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ungwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa, dokar haramta kiwo a wasu jihohin kudancin Najeriya guda 17 da gwamnoninsu suka yi abin turne da Allah wadai, ganin yadda su ma dokar ƙasa ta ba su dama zama ko ina ba tare da wani tsangwama ba. Sako daga Haruna Muhammad Katsina ya ce gwamnatoci da hukumomin lafiya ya kamata ku tashi tsaye sosai wajen yaƙi da cutar kwalara, duba da ganin yadda take barazana ga rayukan jama'a. Sai sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja, jihar Kogi, Najeriya. Suka ce katse layukan kafofin sadarwa da gwamnatin jihar Zamfara a dalilin tsaro da fatan za ta haifar ma 'yan jihar ɗami ido. Muna roƙon Allah da ya sa wannan mataki da sauran matakan tsaro su yi tasiri wajen kawo ƙarshen 'yan fashin daji a faɗin jihar da ma sauran jihohi da ke fama da ta'addancin 'yan bindiga. Amin summa amin. Sako daga Umar Ume da Sani Baushe Buku, bazoji a Matazu, jihar Katsina, Najeriya. Suka ce salam rediyo mai albarka, muna kira ga gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kai mana sansanin soji mazoji ko unguwar Ganye ko Buku a karamar hukumar Matazu sakamakon kwararwar da 'yan bindiga ke yi akan babura goyen mutum uku su ɗari ga yiwa mata fyaɗe su kora shanu su kuma kashe al'umma. Wannan masifa da mai taikama, ya Allah ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a duniya baki ɗaya, amin. Sako daga Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam biyo ya Hausa, don Allah ku bani dama da na baiwa al'ummomin wasu yankin jihar Zamfara haƙuri akan halin da suka tsinci kansu a ranar Juma'a da ta gabata da yanke musu layukan hanyoyin sadarwa sakamakon ta'azzaran matsalar tsaro. Da fatan kuma za su yi biyayya don wata rana sai labari. Sai ƙarshe, ina addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas yana da kyau kuma ya kamata gwamnatin Najeriya ta kure malejin ƙoƙarinta domin kawo ƙarshen satar ɗalibai da 'yan bindiga ke yi a makarantun ƙasar tamu, domin dai idan har hakan ta ci gaba da faruwa to ilimin ƙasar tamu fa zai zama marigayi. Allah ya kyauta. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Asabar, wani babban janar sojan Amurka ya ce akwai yiwuwar kasar Afghanistan ta sake fadawa a cikin yakin basasa. Yana kashedi cewa halin da ake ciki ka iya fuskantar ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasar. Yayin da sojojin Amurka suka fara ficewa, Taliban ta ɗauki ragaman mulkin kasar a cikin wani ɓatakashi. Lardin Fanji da ke arewacin kasar kaɗai ya ƙi yin biyayya ga ƙungiyar masu tsaurin ra'ayin musulunci. Kiyasin da sojojin Amurka suka yi shi ne akwai yiwuwar halin da ake ciki ka iya rikidewa ya zama yakin basasa, inji Janar Mark Milley, shugaban manyan hafsoshi, yana fadawa shirin labaran Fox. An kashe akalla jami'an tsaro guda uku a yau Lahadi a wani harin ƙunar bakin wake da wani ya kai akan babur ya tarwatsa kansa a Quetta a kudu maso yammacin Pakistan, inji 'yan sanda. Maharin ya auna rundunar tsaron gwamnatin tarayya ne a wata unguwa a garin Myangundi da ke kusa da iyakar Afghanistan, inda wata kungiya ta 'yan kasuwar hazara ce a masu sayar da kayan lambu suke. Azhar Akram shi ne mataimakin sufeto janar 'yan sanda, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa mutane 20 suka ji rauni a fashewar, ciki har da fararen hula. A ƙarshe, Saudi Arabia ta gano makami mai linzami kiran ballistic da 'yan tawayen Houthi suka harba da kuma tarkacen makamin da ya faɗi a wata unguwa da ke kusa da garin Dammam wanda ya jikata akalla yara biyu. Hotunan da aka buga a kan kafar yaɗa labaran ƙasar ya nuna gilashi da tarkace a ko'ina a wani makekin gini da ke cikin yankin gabashin ƙasar, kana yake kusa da helkwatan katafaren kamfanin man fetur na ƙasar Saudiya Aramco. Akalla gidaje 14 ne suka ɗan lalace a cewar ma'aikatar labaran. Houthi ta kai hare-haren bama-bamai masu linzami na ballistic guda uku da jirgi mara matuki, in ji kakakin ma'aikatar sojin Brigadier General Turki Al-Malki.
To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku zo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hail da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Tafis Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.